This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rarri assalamu alaikum da fatan awon lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna. Kuma tare muke da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki inda muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau Alhamis 20 ga watan Fabrairun shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya musanta zargin cewa hukumar tallafawa cigaban kasashe ta Amurka USAID tana taimakawa kungiyar Boko Haram. Idan mun bude layukan mu na tarho kuma muna son ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kan shirin tallafi na kungiyoyin da hukumomin kasashen waje suke bayarwa a kasashen ku. Lambar ita ce 2-0-2-9-0-6-5-0 amma sai an fara saka alamar tarawa da daya. Amma kafin nan kuma sai mun kawo muku shirin yanayi da muhalli. Yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar a cimma matsaya da China wacce ta kasance kasa da shugaban na Amurka yake kokarin ganin ya saka mata kudaden haraji kan kayayyakin ta da ke shiga kasar. A shekarar 2020 Amurka ta amince da wata matsaya ta cinikayya da China sai dai yayin wata ganawa da manema labarai. Trump ya ce akwai yiwuwar a sabunta wannan yarjejeniya. Da aka nemi jin ta bakin sa dangane da kalaman na shugaba Trump. Ministan harkokin wajen China a yau Alhamis ya ce akwai bukatar kasashen biyu su tafi da al'amuran cinikayya da ke tsakanin su cikin mutunci. Gawarwakin wasu Isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a Gaza sun isa Isra'ila a yau Alhamis karkashin matsayar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Daruruwan mutane ne suka taru a birnin Khan Yunis da ke kudancin yankin Gaza inda Hamas ta mika gawarwakin hudu a wasu bakakin akwatuna ga kungiyar bada agaji ta Red Cross wacce ita kuma ta tafi da su a wani ayarin motoci ta mikawa dakarun Isra'ila. Lili Gano mazauniyar birnin Tel Aviv ce. Cikin harshen Hebrew ta ce ina mai matukar bakin ciki, wannan abin bakin ciki ne, mun yi ke wasu wannan bai dace ba. Daga cikin waɗanda aka mika gawarwakin nasu akwai Kafir Bibas wanda jariri ne dan wata tara a lokacin da aka yi garkuwa da su, sai wansa Ariel Bibas mai shekaru hudu da mahaifiyarsu Shiri Bibas. Dubin dubatan mutane na zaune a duhu a birnin Odessa da ke kudancin Ukraine sanadiyar har-haren sama da Rasha ta yi ta kaiwa cikin kwanakin da suka gabata. Gwamnan Odessa Oleg Kiper ya faɗa a shafin Telegram cewa ma'aikata sun dukufa don ganin sun maido da wutar ta lantarki inda har an yi nasarar samar da wutar ga mutum 40,000 yayin da wasu 49,000 ke ci gaba da zama a cikin duhu. Rasha ta ci gaba da kai har-hare a yau Alhamis a yankunan kasar ta Ukraine ciki har da tsakiyar yankin Chakaski inda hukumomi suka ce sun kakkabo jiragen Rasha da mara matuka guda 14 wanda nan har-hare na faruwa ne yayin da Amurka ke kokarin shiga tsakani don ganin an kawo karshen yakin wanda kasashen biyu suka kwashe kusan shekaru uku suna yi.
We can make a deal with Russia to stop the killing of potentially additional millions of people.
Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake cewa za mu iya cimma matsaya da Rasha don a dakatar da kashe-kashen da ake yi. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin kasa da ke tafiya a kusa da wani gandun namun daji a yankin Habarana na kasar Sri Lanka ya kade wani garken giwaye yayin da yake kokarin tsallaka hanyar jirgin. Babu dai wanda ya ji rauni a cikin jirgin amma giwaye shida sun mutu, lamarin da ya sa hakan ya zama hatsari mafi muni da ya shafi namun daji a yankin. Wani fasinjan jirgin kenan yake kira ga gwamnati da ta dauki matakin kare aukuwar irin waɗannan haɗura a nan gaba. Kashe giwaye ko ji musu rauni babban laifi ne a ƙasar ta Sri Lanka da ke kudancin Asiya wacce ke da yawan giwaye 7,000. Ana kallon giwa a matsayin muhimmiyar dabba a ƙasar saboda muhimmancinta a al'adun mabiya addinin Buda. dabban dalibai ne suka gudanar da zanga-zanga da aka walakabi da Dak Indonesia a biranen kasar ta Indonesia a yau Alhamis, da nuna fushi kan matakin da gwamnati ta dauka na rage kasafin kudin kasar da wasu tsare-tsaren gwamnatin shugaba Korobawo Subianto. Daliban na ikirarin cewa sauye-sauyen za su iya kassara wasu ayyukan tallafi da makomar kasar. Sanye da bakaken kaya, dubban dalibai dauke da kwalaye a biranen Yogyakarta sun yi ta tattaki a tituna, inda suka yi ta rera waƙoƙin neman canji watanni hudu bayan da shugaba Subianto ya tsare karagar mulki, wato bayan nasarar da ya samu a zaben da aka yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya musanta zargin cewa hukumar tallafawa cigaban kasashe ta Amurka, wato USAID, tana taimakawa ayyukan kungiyar Boko Haram. A yayin da jakadan na Amurka a Najeriya ya jaddada kudirin Amurka na cigaba da goyon baya da tallafawa Najeriya, jakadan ya kuma sha alwashin gudanar da bincike kan zarge-zargen da suka fito daga bakin wani dan majalisar dokokin Amurka a kwanan nan dangane da ayyukan hukumar ta USAID. Wakilin mu a Abuja, Hassan Maina Kaina, na dauke da karin bayani.
Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce na da wani ingantaccen tsari na sa ido don bin diddigi don tantance gaskiyar lamari. Shin ko tallafin da Amurka ke bayarwa na isa ga ainihin inda aka tsara isar da shi? Da take karin gaske a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin X, Amurka ta yi Allah wadai da aikace-aikacen kungiyoyin Boko Haram da masu ran kungiyoyin ta'addanci a Najeriya da kuma sauran kasashe da ke wannan yanki na Afirka. Tun a shekara ta 2013 ne sanarwar ta ce Amurka ta ayyana Boko Haram a matsayin kungiyar ta'addanci, tare da sanya mata jerin takunkumai iri-iri. In za a iya tunawa dai, a 'yan kwanakin nan ne wani dan majalisar Amurka ya yi zargin cewar wani kaso na kudaden hukumar raya kasashen Amurka, wato USAID, da ake aikowa Najeriya na tafiya ne wurin tallafawa kungiyar Boko Haram. To sai dai kuma, a cikin wani taro da ya halarta da gwamnonin Najeriya a daren jiya, jakadan Amurka a Najeriya ambasada Richard Mills ya ce ko da yake kawo yanzu babu wata kwakwaran shaida da ke nuna cewar USAID na taimakawa Boko Haram, to amma duk da haka ofishin jakadancin Amurka a Najeriya tare da haɗin gwiwar mahukunta a Najeriya za su gudanar da cikakken bincike. Binciken kuma da cewar babban hafsa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya, General Yakubu Usman, shine abin da ya dace.
To muka tambayi kan wannan shine su wayannan yan ta'addan namu da ake zargin su, da muka sani ba amfani suke ma Amerika ba a Najeriya ba, me amfanin su ga Amerika? In ma an ce Amerika tana taimaka musu, wani amfani za su yi ma Amerika? Mun sani dai cewa ba son Amerika bane duniya ta lalace ta tabarbare gaba daya, amma kamar yadda aka sani siyasan duniya wani lokaci wadansu sun fi so ana tarzoma a wani kasa daban amma ba a kasan su ba. To in ka bi wannan kuwa ba za mu ce eh ko a'a ba sai dai an gama bincike. Amma yanzu kamar yadda muka sani lallai su Boko Haram suna samun tallafi daga kasan waje, amma ba mu san kowace kasa ba ne, saboda haka ba za mu iya zargin Amerika ko kuma wata kasan Turawa wanda muka sani, sai dai an gama bincike.
Dr. Faruk Bibi Faruk a sashen kimiyyar siyasa da dangantakar kasa da kasa a Jami'ar Abuja.
To a gaskiya abin da aka kan dama wannan magana da ayi sa shi karfi shine daga Amurka kuma dan majalisa ne wannan zargi, ba yanda za a ce dan majalisa yayi zargi ai ya kudi yawan wasu kudade kai shiru a ce da za a dauki maganar da muhimmanci. To amma ambasadan Amurka ya kuma ce za a bincike akan duk abubuwan da suke shigowa. To abu mai yiwuwa ne a ce wata kila gwamnati ko ba ta tabbatar da in ta bada kudaden nan ga inda take tafiya ba, kuma yanzu bincike zai nuna. Kuma shugaban kasar Amurka na yanzu tunda ya nuna cewa ya damu da me ake da kudaden nan, to tabbas ya kamata a tabbatar da me ake da kudaden nan ko dan gaba, saboda shi wannan hukumomi a lokacin da John F. Kennedy ya kafa su ita wannan USAID din da kuma Peace Corps an san an yi su ne saboda karawa Amerika daraja.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Hassan Maina Kaina, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi na wannan mako zai tabo batun fasahohin da ake amfani da su wajen samar da makamashi mai tsafta. Yadda sauyin yanayi yake tasiri ga matsalar tsaro da ta'addadi yankin arewacin Najeriya musamman ma yankin arewa maso yamma. Sai kuma batun matsalar kafewar ruwa da al'ummar Jos take fama da ita. Sunana Aisha Mu'azu. Duk da irin matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa a sassan duniya, akwai dabaru da ake fituro da su don samar da makamashi mai tsafta wanda yake taimakawa gaya wajen rage matsalar dumamar yanayi da ke sabbaba matsalar sauyin yanayi, a cewar injiniya Yahaya Ahmad, shugaban kungiyar Development Association for Renewable Energy da ke Kaduna, wanda ya ce Najeriya za ta iya amfana idan ta dage ta yi koyi da irin waɗannan dabaru.
A sassa daban-daban na duniya akwai fasahohi daban-daban kuma da ake amfani da su wajen ne samar da makamashi. Nan ce za a bi su ɗaya bayan ɗaya, ai ba za mu iya gamawa ba. Amma alal misali mu ɗauki ƙasar China wadda ce ci gaba sosai a wannan ɓangaren. Tana da makamashin nukiliya da su coal da menene duk, amma duk wannan duk da haka ɗin ta mai da hankali sosai kan bunƙasa amfani da wannan makamashi mara gurɓata ne. Alal misali China na da girma sosai kuma a duk faɗin ƙasa a wasu wurare an fi iska, a wasu wuraren kuma akwai hasken rana sosai, a wasu wuraren kuma ga koguna nan, sannan kuma da sharan su ma sharan nan da yi wannan na bola da abin nan suna amfani da su ƙwarai. Sai sa kaga yadda suka yi tsarin su inda mu ma zamu yi kwaikwayo da su ne da za a samu nasara. Alam sai su inda ake da iska sosai sun fi ba da ƙarfi sosai wajen kafa wannan na'urorin samar da makamashi daga iska. Sai duk matsuguna inda dai ba masana'antu da yawa ko kuma ba masana'anta ba ce, to nan za a kafa musu waɗannan na'urorin na samar da makamashi mara gurɓata yanayi kamar na iska din nan. An kafa musu, to duk matsugunai nan inda mutane suke da abin nan to za su yi ta amfani da wannan ne. Wannan wutar lantarki ta ƙasa da ake abin nan duk ana kai da karkata su ne zuwa masana'antu. Kaga masana'antu sun bunƙasa da wutar lantarkin, su kuma mazauna wannan yankin ba ruwan su ma da wutar lantarki da ƙasa. Waɗannan abin nan daga halitta kawai ko iska ɗin ko abin nan alal misali masu iska ɗin da shi kawai suke amfani. Inda kuma suke da rana China ta fi ba da ƙarfi sosai wajen kafa waɗannan allunan ko kuma solar panels ne da ake kiransu, su ma ana yin su da yawa. Gashi yanzu ma ta fi kowace ƙasa a duniya yawan ku sarrafa su da sayar da su da kuma kafa su a ƙasar tasu ta fi kowace ƙasa a duniya. To su amfani da wannan sosai kenan. Inda kuma suke da iska na hasken rana, inda kuma suke da koguna da abin nan, gasu manya-manyan dam, banda waɗannan manya-manyan dam akwai ƙananan-ƙananan dam kuma da ake kira small hydro. Inda sun yi su kuma da yawa, su kuma waɗannan dam ɗin suke samarwa kansu makamashi. Shi yasa kaga sun rarraba abin ko ina suna amfani da makamashin da ya ɗuwa a nan a wannan yankin. Sannan kuma wutar lantarki ta ƙasa da ake samu duk ana karkatar da su ne zuwa masana'antu. Shi yasa kaga sun ci gaba sosai, ko menene ma suna ƙirƙirowa yanzu. Yanzu suna ƙoƙarin su wuce Amurka ma ko sun wuce Amurka ne ma akan ƙere-ƙere dai, saboda suna da makamashin ya ishe su kuma kullum sabbin abin nan suke ƙirƙirowa. To kaga wannan kawai ma ya zame mana misali inda za mu iya bi ne, ko kuma mu haɗa gwiwa da su, amma ba mu da fasa mu haɗa gwiwa da su, wasu daga cikinsu su kawo mana nan kuma za su iya ɗin a zo a yi a kafa su ana amfani da su. Da za mu sami ci gaba sosai, da kuma shara dai wannan na bola da muke kyamansu muke abin kuma cikinsu muke, saboda ba mu da ma a wasu matakai da muka ɗauka na kau da sharan da muke mu da kanmu muke jin wannan sharan kuma ma sai ya zai mana illa.
Shi kuma masanin al'amuran sauyin yanayi Saifullahi Muhammad Bilbis ya yi bayani akan yadda matsalar sauyin yanayi take tasiri akan matsalar tsaron da arewacin Najeriya take fama da ita.
wannan suka fayin shi a kasar duk wanda ya attendant wanda ya halarci wannan taron da muka yi insha Allah idan ya saurari abin da na faɗa na san insha Allah zai koma gida yana tunani akan shi kan shi wannan irin contribution da yake badawa game da irin yanayin carbon din da yake emitting shi kan shi personally a cikin shin da adam sannan kuma ya zai iya wayar da kan wasu ma saboda gaskiya na yi bayani cikin ina ga 15 zuwa 20 gaba daya amma abun da ta taba gaskiya suna da yawa kuma gurguru alhamdulillah na shi in the sense that ko dan karamin da yake wannan wurin zai san shi abin da na faɗa kuma zai iya isar da sako zuwa ga sauran ma wanda ba su wurin to alhamdulillah gaskiya na ji shi sai kuma da yake akwai mai mutane wurin akwai ma'aikata kala kala da sun zo wurin kuma alhamdulillah mun samu isar da sako so gaskiya alhamdulillah zan ci gaba da wannan
to arewacin Najeriya ya kasance wani sashi na Najeriya mai muhimmanci sai dai yana tattare da kalubale musamman ma da jihar Zamfara da sauran jihohi da ke wannan yanki da suke tafama da matsalolin tsaro akwai wata alaka da ke tsakanin matsalar sauyin yanayi ko kuma muhalli da kuma matsalar da ake fuskanta idan haka mecece mafita duk da cewa wannan bayani da kai idan aka ce za a kirkiro al'abubuwa na amfani na yau da kullum za su taimaka wajen samar da ayyukan yi
abin kenan game da matsalar tsaro misali ko cikin sa ne magana akan wannan makalar da ta wata climate change lokacin na kara magana akan cewa rashin tsaro ma da aka samu a jihar Zamfara yana da alaka idan aka riba genesis nashi da ya fara tun farko yana da alaka matsalar climate change saboda abin da kenan tun da yanzu za a tuna ana magana akan manoma da makiyaya suna samun matsaloli tsakaninsu ana samun kashe-kashe ba wannan zai ce an turo kayan sun shiga a gonar shi sun cin kayan gonar shi a matsayin abinci su gari su shami misali sun ci sun wuce tun da shi ya yi lizin nashi to duk abin da ke kwasan wannan tun da ma asali saboda babu wadatacce abinci yau daga inda suke to kin ga dole suna karabawa gaba suna karabawa gaba za su kai inda suke samun abincin da yawa sun yi wanda yake cin sun cinye inda dole za su buƙaci wani abinci kuma su za ku rusu da in suka abinci ta hanya za su tsaya su ci da sun ga haƙƙi za su ci to haka suke yi suna samun wannan issue da suka kai ana zuwa ana samun matsala za su tura shanu da awakin su su cikin gonakin mutane su ci saboda abinci suke nema su shanu da sauran dabbobin nasu bikin da idan aka diba da tun tarihin da ma an sa samun wannan matsalolin kuma yana cika abun suka ƙara kawo waɗannan matsalolin na rashin tsaro musamman yankin namu na jihar Zamfara
ana shi bangaren kuma masanin ilimin kimiyyar ƙasa a jihar Plateau Najeriya Ngatwe Kasam yayi tsokaci akan tsananin matsalar kafewar ruwan da al'ummar Jos take fama da ita
kowane wurin yana da yanayin shi na ruwa a waɗansu wuraren dai tun daga farko nasu ya fi zurfi amma da yawancin in ka sa kaman kafa 300 kafa 400 haka in ya yawa kenan za ka samu ruwa ko kuma kafa 500 in ya yawa sosai a wuraren da ruwansu yana da ɗan zurfi amma yanzu yawancin ma ka kai kafa 500 ɗin ma ba ka fara komai ba ma tukunna waɗansu har sai ka kai wajen kafa 900 da wani abu kafin sai ka samu ruwa to in san a kasa ruwa yana zama waɗansu abubuwan da muke kira aquifers yawancin aquifers da suna saman nan yanzu ba su da ruwa kuma sai an gangara kafa duka abubuwan nan suna faruwa domin kamar yadda na faɗa climate din ne
canjin yanayin nan
shine yake sa duk abubuwan nan suna faruwa kuma ayyukan gona ma duk su irrigation
kuma dai noman rani da sauran
su yawa mutane suna using ruwan ya yawa
wato kamar ana barnan ruwan kenan
yawa za a yi barna za a yi amfani da shi aka amfani kuma an ɗiba zuba a kasa kamar yadda na faɗa yake domin temperature zafi ya yawa sai kone shi kamar yadda na faɗa shi sauyin yanayi dole ne zai faru bayan shekaru da ɗan dama amma yana yi kaɗan kaɗan ne ya canza abin da ya sa wani lokaci za ki ga ruwa yawa wani lokaci but in ana tafiyan gaba sai a ga ya ɗan ragu haka yana faruwa amma domin ayyukanmu kamar yadda na faɗa ɗin ya sa abin yana sauri domin ya kamata a ce climate kafin a ce ya canja zai kai wajen su shekaru 30 da wani abu minimum amma yanzu za ki ga a ce a cikin shekaru 5-10 sai a ga abubuwan ya canza gabaki
kai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu injiniya Yahaya Ahmad da Saifullahi Muhammad Bilbis da Ingabtuwe Kasam ta lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Zainab Babaji da ta taimaka ga nasarar shirin, sai Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take cewa ku huta lafiya.
Madalla lokaci yayi kuma da zamu bude layukan mu domin ba ku damar kira ku bayyana ra'ayoyinku. Shin yaya kuke kallon shirin tallafi na kungiyoyi da hukumomin kasashen waje a cikin kasashen ku? Lambar dai kamar kullun ita ce 202-980-6850. Kada a manta a fara saka alamar tarawa sannan a sa lamba 1 sannan a jero wadannan lambobi. Muna da mai kira mu na farko daga Nasarawa. Wake kallai a Nasarawa.
To shiri tela ne daga nan lafiyan bari bari.
To madalla menene ra'ayi?
Alhamdulillah to. Yake gidan ta da mu tsibin jimodin da kyau ba.
Muna magana ne akan ra'ayoyinku game da tallafin da hukumomin kasa da kasa suke badawa a kasashen ku waɗanda wasu lokuta har ake zargin kamar ana yin abubuwa da ba daidai ba ko wani abu makamancin haka.
Na'am. To tabbas kasashen tallafi suna ba ma kasashen Afirka tallafi. Amma ba ga kasashen tallafin a gaskiya mu talakawa ba mu gani. Ko me ake amfani da shi ake yake ko ne abubuwa ke yi na more rayuwa mu da mu sani ba. Ina fatan wannan tallafin da har ana ba da shi na tokar ga hannun magabata da ka sun ga abubuwan da talakawa su ne gani a kasa.
To muna godiya kwarai da gaske. Bari har yanzu muna nan a Nasarawa. Wake kallai ya Nasarawa.
Ah to assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina tare da Darba Salim ne likita radio daga nan karamar hukumar Dumar jihar Nasarawa.
Na'am.
To a gaskiya mu muna jira ana ba da tallafi ne kasa da kasa. To amma a zahiri mu a talakawa muna zargin ganin kamar in tallafin ya zo yana kaiwa ne a hannun waɗanda aka ba su isar da tallafin da waɗanda ya dace. Amma a nan shawarar mu ita ce duk wanda ya ba da tallafi don a ba wa ne to zai sa a biya bibiya ya ga shi ainihin wanda aka ba da sakon ya isa gare shi shi aka ko kuma ba aka ba domin mu a Najeriya aka ana ta yaki da cin hanci da rashawa to amma kullum abin sai kamar yana da dukaruwa to a nan ne nake fatar hukumomin mu don Allah da Annabi su sa ido a cikin yanayin duk sakon da ya zo a yi adalci a ba wanda ya dace a ba shi.
To har yanzu dai a Nasarawa da muke Nasarawa kun ciro tuta. Wake kallai a Nasarawa.
Assalamu alaikum. Suna na Shafa ne katin magaji dan ya Musa kuma jihar Nasarawa. Malam barka dai.
Barka ka dai Shafa ne, muna jin ka.
To malam gaskiya ka san wallahi shugabannin mu dai indai musamman na Najeriya ne sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan gaskiyar magana yawancin su zaka ga kansu kawai suka sani daga su sai iyalan su sai kuma gidajen su kawai. Mu dai kawai fatan mu shine har kullu Ubangiji sarki Allah ya kawo mana mutane daga tun wanda suke tausayin talakawan su za su kawo ma talakawan su cikin gaba da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya sa ku gama lafiya. Nagode ku tashi lafiya.
Kuma da Lashafa le bari mu je Kwantagora jihar Naija. Wake kallai a Kwantagora.
Sayan magana maka da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Naija.
To injiniya.
Wato gaskiya ga mai tallafin da kasashe wani ka ba su mun mara ko kuma muna murna amma kuma da aka samu game da wasu lalure suka da kasashen waje kamar tallafi na magani sun kace sun ji a hannun su to nan gaskiya an yi baya ba an yi baya ba sai ta sanya na zaka Allah ku taimaka tallafin suka ba a Najeriya ta dawo da shi mun gaskiya ya rage a taimaka ma bayan Allah.
To madalla muna godiya kwarai injiniya. Bari mu je jihar Bauchin Yakubu. Wa da ba muke a Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga katin madaki a jihar Bauchi.
Na'am.
To alhamdulillah lallai duk da yanzu na kama gidan radion ku muna muku fata alkhairi sannan kuma muna tare da ku dukkan shirye-shiryen ku suna burge mu Allah ya muke ku mai magana Ayuba Garba Imam daga cikin madaki a Dar Bauchi
to madalla bari mu je kasar jamhuriyar Niger waki kallayi a Niger to da alama na Niger din mun rasa layin shi sai dai a ci gaba da kira wa alaikum assalam
daga Jos
daga Difa to duka dai a jamhuriyar Niger kenan
daga Jos
ko daga Jos to muna jin ka na Jos kota
kuna magana da Jos ba ne gonjo da plateau Kandahar wannan tallafi mu dai ba mu da su man ya zo ke garin tallafin su muna ne kurkun ne an tarka da kasar ne su ke ba su wannan tallafin wannan shi ko gwamnatocin mu suke yi a dinga sa su kudin da ake na Najeriya su dinga kashe talakawan su a tsaki lafiya da kalanzu babaji ne go tirin da tokar da har
to muna godiya bari mu je jihar Jigawa ke kallaye a Jigawa na Jigawa kana tare da mu
assalamu alaikum
wa alaikum assalam yawa ne ka bayyana suna da ra'ayi
suna na akan ya ce mafi
kuna magana akan ra'ayoyin ku game da tallafin da hukumomi da kungiyoyin kasa da kasa suke bayarwa a kasashen ku
to mun abin da muke fata dama wannan suna na Alhaji Abdurrahman Kasaure Tauhidi
na'am
saura ina shi ne mu dai Allah kare
to ina ga na Jigawa dai layin naka bai ba kyau mun rasa ka bari mu je jihar Katsina da ku wake kallayi a Katsina hello kana tare da mu
kana tare shi gaba Ilyas ne kanti sai garkin da rajar Katsina
na'am to menene ra'ayinka dangane da maudu'in da muke magana
eh sai ga hawa kuma ban rajan taki ta wannan je
muna magana akan ra'ayinku game da tallafin da hukumomi da kuma kungiyoyin kasa da kasa suke bayarwa a kasashe
na'am to mu an ina abin zan tsaya a gaban ne duka dace ba da wannan tallafi to kasance talaka daga gani a kasa kuma muna addu'a abin da hute na baya Allah ya yi mene kan shi Allah kawai mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya ba
to amin summa amin kuma kai ne kiran mu daga wani muna godiya kware ga duka waɗanda suka kira suka bada gudunmuwarsu a daidai wannan lokaci to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
to shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar a cimma matsaya da China wacce ta kasance kasa da shugaban da Amurka yake kokarin ganin ya saka mata kudaden haraji kan kayayyakin da take shiga da su kasar a shekarar 2020 Amurka ta amince da wata matsaya ta cinikayya da China sai dai yayin wata ganawa da manema labarai Trump ya ce akwai yiwuwar a sabunta wannan yarjejeniya da haka ne mijin ta bakin sa dangane da kalaman na shugaba Trump ministan harkokin wajen China a yau Alhamis ya ce akwai buƙatar kasashen biyu su tafiyar da al'amuran cinikayya da ke tsakanin su cikin mutunci gawarwakin wasu Isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a Gaza sun isa Isra'ilan a yau Alhamis karkashin matsayin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ɗaruruwan mutane ne suka taru a birnin Khan Yunis da ke kudancin yankin Gaza inda Hamas ta mika gawarwakin hudu a wasu bakakin akwatuna ga kungiyar bada agaji ta Red Cross wacce ita kuma ta tafi da su a wani ayyukan motoci ta mika wa dakarun Isra'ila dubin dubatar mutane na zaune a duhu a birnin Odessa da ke kudancin Ukraine sanadiyar har-haren sama da Russia ta yi ta kaiwa a cikin kwanakin da suka gabata gwamnan Odessa Oli Kifa ya faɗa a shafin Telegram cewa ma'aikata sun dukufa danganan sun maido da wutar lantarki inda har an yi nasarar samar da wutar ga mutum 40,000 yayin da wasu 49,000 ke ci gaba da zama a duhu Russia ta ci gaba da kai har-hara yau Alhamis a yankunan kasar ta Ukraine ciki har da tsakiyar yankin Chekasaki inda hukumomi suka ce sun karɓo jiragen rashin mara matuƙa guda 14 wani jirgin ƙasa da ke tafiya a kusa da wani gandun namun daji a yankin Habarana na ƙasar Sri Lanka ya kaɗe wani garken giwaye yayin da yake ƙoƙarin tsallaka hanyar jirgin babu dai wanda ya ji rauni a cikin jirgin amma giwaye shida sun mutu lamarin da ya sa hakan ya zama hatsari mafi muni da ya shafi namun daji a yankin
to masu taurari da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya ce ya gabatar da shirin sai Julie Leather Blessing da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Patrick Deya ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi yanzu muna karfe 4 daidai agogon Washington DC ma assalamu